اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa masu albarka a wannan dare na asabar yini ko rana na juma'a 8 ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya dace da 11 ga watan 3 miladiya ta annabi Isa alaihi salam 2022 muna wannan masallaci na Ibnu Taymiyyah da ke kofar gidan Alhaji Sani Mai Kaji a cikin garin Zariya a jihar Kaduna. Bisa munasaba za mu taya ɗaya daga cikin ƴan uwanmu munna game da karuwa da ya samu na aure, Malam Abdul Mu'min Muhammad Tukum. Manyan malamanmu ga su a zaune, akwai babban limaminmu na masallacin ɗan Abbas da ke madarka cikin birnin Zariya wanda zai gabatar mana da wannan muhadara, kuma insha Allahu ta'ala akwai babban malaminmu Malam Qasim Al-Amin wanda zai yi ta'aliki akan abinda da aka gabatar. Muna fatan su Allah ya sauƙaƙe musu abinda za su bamu, kuma ya sanya shi cikin kyawawan mizanin ayyukansu, mu kuma Allah ya bamu ikon kyakkyawan sauraro da aiki da abinda aka gaya mana. Don haka ba tare da jan lokaci ba, zan mika abin magana zuwa ga Malam Abubakar Jumari domin gabatar da abinda Allah ya ba shi iko. Akaramukum Allah bi
tawfiq. Bismillahirrahmanirrahim. Lallai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman gafaransa, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka. Duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya isa ya ɓatar da shi, haka nan kuma duk wanda Allah ya ɓatar babu wanda ya isa ya shiryatar da shi. Ina shaida babu amin bauta da gaskiya sai Allah, shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya. Ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzonsa ne. Tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama. Muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tattara fuskokinmu da ƴan uwa a wannan majalisi mai albarka, ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wa ta'ala, masallacin da babban malaminmu Sheikh Muhammadu Ali yake limanci, a masallacin da aka ta sani da Masjidu Ibn Taymiyyah. Muna fatan Allah ya ƙara ma malaminmu lafiya da imani da basira da ƙarfin halin isar da saƙon Allah. Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafe shi ya kuma tsare shi daga dukkan fitintunu na rayuwa da na mutuwa, da sauran ƴan uwa musulmi da ke kazar-kazar a tafarkin Allah, masu ƙoƙari, masu da'awa, da kuma waɗanda suke ɗaukan karatuttuka da wa'azoza suna yaɗa mu duniya, su ma duka da sauran ƴan uwa masu nufin alkhairi, Allah ya tara mu cikin wannan alkhairi. Mun tattara a wannan yammaci na Juma'a daren Asabar, yau muna 8 ga watan Sha'ban hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shekara 1443 a ƙidar miladiya. Yau muna 11 ga watan 3 shekara ta 2022. Mun tattaru kamar yadda malam ya gabatar ta sanadiyan wato ta ɗan uwanmu murna na ƙarin samun aure, Kaftin Abdul Mu'min. Muna fatan Allah ya sanya alkhairi da albarka mai yawa a cikin wannan aure nasa. Muna fata Allah ya sanya wannan auren da sauran auratayyan musulmi su zama mabuɗai ne na gidan aljanna. Kada auratayyan musulmi a duniya su zama mabuɗai na gidan wuta. Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu, kuma Allah ya yawaita mana alkhairi da albarka a cikin auratayyanmu, ya ƙara mana yalwa da haske da buɗi duk matsaloli da damijin da ake samu a gidan aure. Allah ka tsare mu daga gare shi. A irin wannan, idan mutum zai yi aure ko wani abin farin ciki ya same shi, kowane mutum yakan nuna irin nashi kalan ne. Wani idan abin farin ciki ya same shi, za a cika shi, za a yi kiɗa, a yi rawa, a yi waƙa, a yi kiɗe-kiɗe da bushe-bushe, shi irin nashi kalan ke nishi. Wani kuma zai ce a tattara ɗakin Allah, a tunatar da kai kalmomin Allah da sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama, shi ma ya nuna irin nashi kalan. domin kowane tsuntsu dama yakan yi kukan gidansu ne. To mu alhamdulillah idan tsuntsun mu yayi kuka a ɗakin Allah, to mun tabbatar da cewa muna da goyen baya daga Allah subhanahu wataala. To muna fatan Allah subhanahu wataala ya jibince mu a duniya kuma ya jibince mu a lahira, don muna da tabbacin wanda Allah ya jibince shi a duniya da lahira ba shi da wata sauran damuwa ko matsala. Abinda su ƴan uwa suka ce ai magana akai, sun ce ai magana akan wasa'ilu sabat fi zamani taghayyurat. Wasa'ilu sabat fi zamani taghayyurat, wato hanyoyi da mutum zai bi ya samu tabbata akan tafarki madaidaiciya, wato a lokacin da aka samu at-taghayyurat. At-taghayyurat ma'anansa shine canje-canje, an jirkita abubuwa, abubuwa sun caccanza, sun tashi daga kan turba na annabta. Irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo yayi da'awa zuwa ga Allah, ya tabbatar da addini, ya dora dalibansa sahabbai kenan akai, su kuma suka dora nasu daliban tabi'ai kenan, daga nan har jigajigan malamai suka tafi akan wannan matafiya. Addini tsaftatacce ne, kyau nagartacce, wanda bai cakudu da hayaki ba, bai cakudu da wani biribiri ba, addini tantagariyansa wanda yake tsaftataccen shi, nagartaccensa, ingantaccensa. To duk lokacin da aka tashi akan wannan tawba, to sai a ce at-taghayyurat, an sami canje-canje. To shi yasa yana da kyau din idan aka zo za a yi magana, ai magana akan waɗansu hanyoyi ne za su tabbatar da mutum akan tafarki madaidaiciya, ya dore, ya dawwama akan wannan addini da manzon Allah ya rayu akai, sahabbansa suka rayu akai, duk da koyar da duniya ta kai ga caccanzawa, da al'amura suka kai ga ya mutsewa, sama ta koma ƙasa, gaskiya ta koma ƙarya, ƙarya ta koma gaskiya, aka samu abubuwa duk sun caccanza. To yana da kyau kowane musulmi masoyin Allah ya san hanyoyin da zai bi, domin koda kowa zai halaka, to shi ya tsira da imaninsa. In kuma aka ce cikin ku nan mutum ɗaya ne zai tsira, to mutum ya bi hanyar da shi kaɗai ɗin zai zama shi ne ya tsira. To muna fatan Allah subhanahu wataala cikin yalwan falalansa ya sanya mu cikin masu tsira a duniya da lahira. Idan muna so mu gano menene ake nufi da at-taghayyurat, canje-canje, wanda idan sun faru muke neman wasa'ilu sabat, to yana da buƙatuwan sai mun ɗauko waɗansu ayoyin Al-Qur'ani mai girma da waɗansu hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, mun ɗan bibiye su ko da a gurguje ne, domin mu gane menene haƙiƙanin at-taghayyurat. Babu shakka dai idan aka ce at-taghayyurat, babu makawa ya zama an cakuɗa gaskiya an haɗa ta da ƙarya, an kuma ɗauko ƙarya an cakuɗa ta da gaskiya. Wani lokaci ma a ɗora gaskiyan akan ƙarya, wani lokaci kuma a danna ƙarya har a danna gaskiya har ƙarya ta bunƙasa. Idan aka samu kai a irin wannan lokaci, babu wani tababa cewa an fara shiga zamanin taghayyurat. Lokacin da zaka ga an caccanza al'amura, ƙarya ta koma gaskiya, gaskiya kuma ta koma ƙarya. Idan kai ƙarya sai a tafa maka, in kai yaudara sai a jinjina maka, in kai ha'inci sai a yabe ka, amma idan kai riko da gaskiya sai dai a riƙa nuna ka, ana zindanka, ana ƙaryata ka, ana cin zarafinka, ana cin mutuncinka. Saboda me? Saboda ka faɗi gaskiya. To idan aka kai wannan lokaci, to matsala fa ta riga ta faru, an fara shiga zamanin taghayyurat. ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. هكا الله سبحانه وتعالى يكره اليهود يشي kada ku cakuda ƙarya ku hada ta da gaskiya, kuma ku boye gaskiyan alhalin kuna sanar da cewa gaskiya daban, ƙarya daban, kuma hanyar mota daban, hanyar jirgi daban. To idan aka samu kai irin wannan, to babu shakka an samu zamanin taghayyurat. Haka nan idan aka sami munkar ya koma ma'ruf, ma'ruf ya koma munka, shi ma a wannan lokaci babu wanta baba, an shiga zamanin taghayyurat. Munkar shi ne da abin da shari'a ce musu, ta ce ba ta yadda da shi ba, abin nan bayi da kyau, yana kusa ta Allah, abin nan Allah subhanahu wa ta'ala yana fushi da mai yinsa. To idan ya koma shi ne abin da mutane suke ado da shi. Shi kuma ma'ruf, wato abin da shari'a ta sani, ta yabo na alkhairi a kansa, ta jawo hankali akan aiwatar da shi, sai kuma ya koma yanzu shi ne munkar, shi ne abin ƙi. Mutane suna ƙyamatan shi, ko a ɗaiɗaikunsu, ko a taruwansu, ko a bukunkunansu da farin cikinsu, ko a cikin baƙin cikinsu da damuwansu, suna ƙyamatan abin da shari'a ta zo da shi. sun fi san kishiyansa, to babu shakka a wannan lokaci an sami munka. Akwai misali a gurguje da zamu buga akan wannan yanayin, wato ya kasance ma'ruf ya koma munkar, munkar ya koma ma'ruf. Akwai hadisi sananne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba gaya masahabbai cewa akwai waɗansu abubuwa guda biyar, yace ina roƙon Allah kada Allah ya sa ku rufe su, yace khamsun idhabtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, yace akwai abubuwa guda biyar idan aka jarabce ku da su sai bai kawo jawabin wannan maganan ba. Wato kaman yace bala'i ta mamaye al'umma, fitina ta mamaye al'umma, an shiga cikin fitintunu da tashin hankali kuma, sai annabi addu'a tun kafin ya faɗe su, sai ya ce ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kada ku sahabbai ku rasu wannan zamani. To kenan idan waɗannan abubuwan suka faru an samu at-taghayyurat kenan. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara lissafi ya ce na farko dai lam tabahar al-fahishatu fi qaumin qab hatta yu'linu biha illa fashafihi muta'un wal awja'u allati lam takun mabad fi aslafihim alladhina mabad. Yace babu yadda za a yi a samu alfasha a cikin al'umma, sannan kuma a riƙa bayyana alfasha ana yama idi da ita. Idan zina ce da ana yin ta a ɓoye ne, wanda ya yi kuma ya yi abin kunya, to amma za a kai lokacin da yake zina za ta zama kulliya. Wanda ya yi zinin zai ce na yi zina, wanda aka yi zinan da ita za ta ce an yi da ni, wani zai luwaɗi ya ce mu ne 'yan ƙungiyar 'yan luwaɗi, wata ta ce mu ne 'yan ƙungiyar maɗugo. A riƙa yama ɗiɗir shi a jaridu, a kafafen watsa labarai, ana rubuta littattafai masu irin waɗannan miyagun alfasha, har zanga-zanga za su riƙa yi a basu 'yancin kansu. Kaga alfasha ta bayyana a cikin al'umma, an kuma yama ɗiɗir da ita, an bayyana ta, an ɗaukaka ta, kuma ana neman mata masu goyon baya. Manzon Allah ce idan wannan fitina ta faru to za a samu cututtuka da annoba iri-iri za su riƙa bayyana a cikin al'umma, wanda iyayenmu da kakanninmu ba san da su ba. To idan an samu wannan matsalan za ka iya cewa an samu at-taghayyurat, saboda a da idan mutum ya zina idan aka nuna wata aka ce ta yi ciki a wannan familin, daga nan zuwa kusan shekara 50 suna cikin juyayi da alhini ne cewa ɗaya daga cikin 'ya'yan gidan ta yi cikin shegi, amma yanzu ma ke ganin aibi a cikin shegi. Sai dai kawai ta yi ciki kuma an ji an zubar da cikin, kuma gobe ta fito tai harkokinta, kuma babu wanda ya sai ce mata danne ne. In kai magana a ce human right, ana ma iya maka ka a kotu kana son ka take haƙin bil adama, tunda dai ta zama shekara 18 ta zama balagaggiya, to ai ba fadi aka yi mata ba, in dai ba fadi aka yi mata ba da yaddanta ne, to me aibi? To kaga wannan fitina tana daga cikin abin da ake kira a matsayin at-taghayyurat. Abu na biyu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walam yanqusu al-mikyal wal-mizan illa ukhibu bis-sinin wa shiddatul mu'na wa jawru sultan. Idan aka sami al-umma suna tauye ma'auni da mudu, to a wannan lokaci shi ma an samu at-taghayyurat. Domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran karnoni masu albarka ba a san wannan ba. Idan aka ga masu irin wannan hannu na su ake yi, kuma akan yi musu hukunci, amma za a kai zamanin da yake tauye mudu ya zama ado. Duk wanda ka daga ko a harkan kasuwanci tauye mudu ya zama ado, ko a harkan aiki tauye mudu ya zama ado, ko a harkan zamantakewa tsakankanin mata da miji tauye mudu ya zama ado. Namiji ya take haƙoƙin mata wala yakhafu uqbaha, mata ta take haƙoƙin miji ba ta jin tsoron me zai biyo baya. Wata ma aka ce mata Allah ya isa, za ta ce a tafi a hakan ba kun yi, a ji Allah ya isa. To kaga wannan tauye mudu ya mamaye al'umma kenan, wannan zai rika faruwa a kusoyin rayuwarmu daban-daban idan aka samu kai a cikin irin wannan an samu at-taghayyurat. To annabi ya ce in aka samu irin wannan matsalan to za a jarabce mu bis-sinin, da fari, da talauci, wa shiddatul mu'na, da wahalhalun rayuwa, ƙasa da arzikinta da komi, amma abinci ya gagare ka, ƙasa da dukiyarta da komi, asibiti ya gagare ka, ilimi ya gagare ka, tituna masu kyau su gagare ka, zaman lafiya ya gagare ka. Saboda mene? Saboda an tauye mudu, an tauye ma'auni, an samu taghayyurat. Shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana kishin addininsa yana kishin shari'o'insa ba zai yadda a take mishi shari'o'i shi kuma ya bar al'umma hakanan ba, saboda kasancewan Allah al-muntaqim, Allah ne daukan fansali. To sai an jarabci al'umma da fari da wahalhalu da kuma zalincin shugabanni. Kaga shugabanni suna fifita kansu akan ka, basu san da kai ba, basu san da maslahan ka ba, ki dokoki da zai azabtar da kai, kai ta ihu ba san kana yi ba, kai Allah ya isa, su ce ai Allah ya isa bai komi da kura ba. To idan an samu wannan za a ce an sami at-taghayyura. Abu na uku, manzon Allah ya ce wa lam yamna'u zakata amwalihim illa mun'u al-qatara min as-sama' walaw lal baha'im lam yumqaru. Manzon Allah ya ce idan aka yi rishin dace al'umma ta koma tana kin ba da zakka, ko dai ya zanto bata ba da zakkan kwata kwata, ko kuma tana ba da zakkan ba a irin yadda Allah ya tsara a ba da zakkan ba. Akwai waɗanda Allah ya ce a ba su in aka ke ba su, ko kuma akwai yadda Allah ya ce a raba a ba da in aka kasattala zakkan ya kasance ba irin tsarin da shari'a ta yi ba. To a wannan lokaci duk ana kidayawa a matsayin tauye haƙƙin zakka. Duk al'umman da ta fada cikin wannan, to ta fada cikin at-taghayyura. Sannan kuma Allah subhanahu wataala zai jarabce su da rashin ruwa, ko kuma a ba su ruwan amma abincin ya ƙi albarka, ko dai a hana su ruwan gabaki ɗaya, ko kuma a ba su ruwan amma ruwan ya ƙi albarkan da zai fitar da abinci, ga abincin amma babu albarka a ciki. Har ma sai manzon Allah yake cewa walaw lal baha'imu lam yumqaru, baitin dabbobi da ke cikin su to da ma Allah ba zai musu ruwan ba. La haula wala quwwata illa billah. Yau ga wani matsayi da wai dabba ta ci dan adam daraja a wurin Allah. Wai idan Allah ya saukar da ruwa ya saukar ne saboda akuyan gidanku, ashe akuyan ta fi ka daraja a wurin Allah. Saboda a ce ba a saukar da ruwa saboda mutane ba, sai dai saboda akuya, saboda kyanwa, saboda tsera da kake sa mishi magani ya ce mutu, saboda irin waɗannan dabbobin ne Allah ya saukar da ruwa saboda su sha su rayu. To kaga kenan dabbobin ma sun ci al'umma daraja kenan a wurin Allah. To kaga wannan babu shakka in aka samu kai a cikin irin wannan za a ce an samu kai a cikin abinna at-taghayyurat. Abu na hudu, manzon Allah ya ce wa lam yanqudu ahadallahi wa ahada rasulihi illa sallallahu alaihi wa aduwwahum min ghayrihim wa ya'khudhu ba'da ma fi aydihim. Idan aka sami wato al'umma ta koma ta warware alƙawarin ta da suka dauka da Allah, wannan alƙawarin na bauta kar ayi shirka. Alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim. Wannan alƙawarin da aka dauko da Allah idan aka warware alƙawarin Annabi sallallahu alaihi wa sallama shine alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin addu alaiha bin nawajib wa iyyakum muhdathatil umur fa inna kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalala. Aka warware wannan alƙawarin, aka yi shirka da Allah, aka yi kafirci duk da rigan musulunci, kuma aka yi bid'a, aka yi kirkire duk da rigan mabiya Annabi sallallahu alaihi wa sallama. To idan aka samu kai irin wannan hali, manzon Allah ce Allah zai dore makiyanku akan ku, kuna ji kuna gani waɗanda da kuke zargin cewa suna rayuwa a saman dutse, arna ne ba su da ko tufafin sawa, sai su zo su kwace abin da ke hannunsu, su kwace mulkin, su kwace kaza, sai a zo rabon kwamishinoni sai dai ayi 50-50, yadda za a ba ku kwamishina haka za a ba su kwamishina. Alhalin a da ku je ku kuke zagin su cewa arna ne ba su da kaza, ba su da kaza, ba su da kaza, mulkin kasan ma su jijjiga ku su ce in ba a mai da shi gurinsu ba za ku ga abin da zai faru, kuma ku yi ta ganin abubuwan da zai faru, ta fasa bututun mai fi kaza fi kaza fi kaza, kuma ba ku da yadda za ku yi, su shigo da makamai in ta kama su kashe ku, ba kuma ku da yadda za ku yi. Menene ya jefa ku cikin wannan kaskancin? Kun warware alƙawarin Allah subhanahu wataala da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Abu na biyar, manzon Allah ya ce wa malam ta hukuma a'immatun bi kitabillahi wa yatakhayyaru fi ma anzalallahu illa ja'alallahu ba'asahum bainahum. Idan ya kasance al'umma shugabanni sun ki yin hukunci da dokokin Allah, sun ki zaben yadda za su gudanar da mulkinsu, yadda za su gudanar da al'ummansu a ƙarƙashin littafin Allah, to sai Allah subhanahu wataala ya sanya saɓani mai yawa a tsakankanin al'umma. Sai kaga masallacinmu ɗaya, muna sallah ɗaya, malaminmu ɗaya, ƙur'aninmu ɗaya, sunnanmu ɗaya, amma ana zuwa zabi sai kaga kowa yayin cin wannan ya cin wannan ya cin alhalin su wadanda muke sabani akan su bori dai suke matsafi in sun je sun hada can komi nasu daye amma anan sun gura kan wannan malami da wancan malami sai ya kasance su sun huta sai dai wancan malami ya ma wancan raddi wancan ya ma wancan raddi sai dai malaman anguwa kaza suke muna tare da wani malaman anguwa kaza suke ba mu tare da wani sai ku je ku yi ta fada tsakan kanu to idan malamai suka rikice waye kuma zai zauna akan tafarki kaga matsala ta faru su ma ya su ya su din kuma sai ka samu da wancan jami'a da wancan jami'a sai ka ce annabi da kafiri kamar yadda Hausawa suke faɗi wani ma ya ce shi ma ahlus sunna ne kai ma ahlus sunna ne amma kun sani bambancin jami'a to akan wannan sai ya ce gara arne da kai ba a sahun bainahu tunda mun kita tarwa akan littafin Allah to tunda mun kiyin wannan kuma Allah zai jarabce mu da rarrabuwa wanda kuma rarrabuwan nan zai maida mu baya zai sa mu kasa ci gaba zai sanya gamu da matasa amma suna dab da zama yuyuyi masu basira kuma fa karatu ya gagare su sai dai satan jarabawa yanzu duk inda kaje yanzu bala'in ya mamaye al'umma satan jarabawa ga dalibai masu basira in ana cin 10 credit wallahi zai samu yashi in dai ya tsaye nazari ya karatu amma ba zai yi ba sai dai kawai aje ai ciwa ai ƙarya shikenan ai rufa shikenan ya ci jarabawa ya tashi wata al'umma ne take ƙarya da ilimi kuma ta ci nasara dan Allah to haka nan zaga al'umman dai ga manan ba mu da wani fuskanta wannan hadisi al-Imam Ibn Majah da al-Imam Hakim sune suka rawaito shi wannan misali ɗaya ne daga cikin misalan cewa ma'ruf ya koma munkar munkar ya koma ma'ruf ga wani misalin sayyidina Abdullahi dan Mas'ud yace ma dalibansa wannan malamai suna cewa hadisi ne maqufi amma hukuncin shi marfu'i cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi domin wani abu ne na gaibu wanda sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ba zai iya sanin shi ba annabi yace ma Abdullahi dan Mas'ud yace ma dalibansa kaifa antum idza labisatkum fitna ya za ku ina za ku saka kanku idan fitina ta mamaye ku fitinan da ake nufi anan ita ce bid'o'i da kirkire-kirkiren al'amura an kirkiro fararrun al'amura duka an ce addinin musulunci yace to ina za ku saka kanku idan fitina ta mamaye ku ya haramu fiha al-kabir idan ka ga tsoho to a cikin wannan fitinan ne ya fara farin gemu har gemun shi zama fari fat wayar bufi har sagir in ka ga yaro ya taso matashi a cikin wannan fitinan ne ya taso tun yana dan kankani har ya zama saure yana cikin bid'o'i ne kawai wayar takhibu hannasu sunna mutane sun dauki wayannan bid'o'i sun koma kamar su ne sunna idza turika minha shay'un qila turikatu sunna idan akai watsi da wadansu abubuwa daga cikin wadannan bid'o'i sai ka ji ana yi da mutum sai ka ji ana cewa ai sun daina ba sa bin sunna ai sun kirkiro bid'a saboda ne saboda tsoho ya tsufa a cikin bid'a har ya maida ita sunna yaro matashi ya taso a cikin bid'a har ya dauke ta ita ce sunna da haka idan aka samu wani nagartaccen ahlus sunna yayi watsi da wannan matsayin ya dauko sunna ta gaskiya ya riki sai kaga ana nuna shi ana cewa ka gani turkatu sunna su ne suka yi watsi da sunna sun zo da bid'a sun zo da kaza daliban sayyidina Abdullahi dan Mas'ud sai suka tambaye shi wa mata zaka ala gafata malam wannan matsala yaushe ne za ta faru a ce kiri gashi bid'a ta mamaye ko ina har an dauke ta sunna kaman ka ce ta mutu ko ka ce ta tsoma har mutane ba sa iya gane bambanci tsakankanin sunna da bid'a in kai bid'a sai a tafa maka a ce kai sunna in kai sunna sai a yi maka o yeho a ce yau ka zo da bid'a yaushe ne wannan matsala za ta faru sayyidina Abdullahi dan Mas'ud yace idza zahabat ulama'ukum idan malamai na Allah suka kare suka tafi malamai jajirtattu masana Allah hakikanin sani sun san tauhidi sun san Allah idan ya kasance babu su wannan bai kore kenan ana iya samun waɗansu malami amma ba lalai masana Allah ba ana iya samun malamin da ya san lugha ya san balagha ya san fiqh amma in bai san Allah ba wallahi yana cikin matsala
tauhidi sai akwai ingantacciyar aqida ya shata ya kwankwade ta sosai duk idda banna ta hudo zai iya gane ta to irin waɗannan malami idan babu su wa kasrat qurra'ukum amma fa makaranta masu din karatu rara akwai su makaranta qur'ani alarammomi ga sunan tewa amma wa qallat fuqaha'ukum masu kuma fahimtar wannan karatun da ake karanta fa ba su da yawa ga alaramma har alaramma ya san qur'ani tun daga fatiha hannasi duk yadda ka tade shi zaka ji ruwan ayoyi to amma menene waɗannan ayoyin suke dauke da shi na shari'a kwata-kwata ba wannan ita ce damuwarsa ba bai sani ba malamin shi ma bai sani ba kaga ga makaranta amma ba a fahimci sakon da ake dauke da shi ba ga wani malami ne ya iya karatun hadisi in dai ka zo zai karanta maka al-arba'un an-nawawiyya zai karanta maka umdatul ahkam zai karanta maka bulughul maram to amma ina fiqhun wannan karatu shi ma bai sani ba shine sai kaga ana ta karatu babu aiki sai kaga qur'anin da ya gyara sahabbai suka zama sahabbai ya gyara tabi'ai suka zama tabi'ai ya gyara al-ulama ar-rabbaniyun suka zama al-ulama ar-rabbaniyun ga qur'anin a cikin mu amma ya kasa gyara mu ya kasa gyara zukatan mu ya kasa gyara gabobin mu mun kasa aikatuwa da aikin al-qur'ani ko sunna to an sami kasratul qurra wa qallatul fuqaha ga makaranta da yawa amma kuma masu fahimtar hakikanin sako wanda za su yi aiki da sakon sun yi kana mai yuridu Allahu bi khairan yufaqihu fi din so ba fuqaha din sai dai karatun amma babu aiki yace wa kasara umara'ukum shuwagabanni da yan takara ayyawa in ana neman kansila kawai kana iya samun mutum bakwai ta ba a yanki ɗaya a ward ɗaya ne yan takarar kansila kawai mutum bakwai ballantana yan takarar ciyam ballantana yan takarar gwamna ballantana yan takarar shugaban kasa ballantana yan takarar majalisa ga shugabanni kowa dai ya kosa ya zama a sama ya zama a sama to amma abin takeicin wa qallat umana uku amintattu kuma ba su da yawa ga shugabanni amma ina amintattu ba su da yawa to matsala ta faru kowanne ɗaya nan daga ciki da kake ji to idan kaga an kai wannan lokaci to matsala ta faru an samu at-taghayyurat sabanin zamanin sahabbai ga ulama'u da yawa ga fuqaha'u da yawa ga umana'u da yawa amma idan kaga an canza babu ulama sai dai qurra babu malamai sai dai makaranta babu fuqaha sai dai qurra babu umana amintattu sai dai umara shugabanni to matsala ta faru zamanin tagayyurat kenan ya ci gaba da cewa wancin sace duniya da amalin akhirah in kaga an koma ana aikin duniya ana aikin lahira amma ana neman duniya ana aikin duniya a aikin lahira amma ana neman duniya kaga wani yana karatun alqur'ani mai girma babban fatin shi shine ana da mishi sarauta kaga wani yana itikafi babban fatin shi shine samu aiki aikin gidan lahira kaga wani yana ta qiyamul layl amma ba dan tsoron Allah ba sai domin kasuwancin shi ta jaru kaga wani ya rike zuwa majalisin wani malami saboda malamin ya rika ganin shi yana ya bada sheda akan shi a bashi aure hijratuhu ila mar'atin kenan yankewa fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi an koma aikin gidan lahira kuma an koma ana neman duniya in kaga an koma ana haka to shikenan magana ta tsari an samu at-taghayyurat man kana yuridu hayata dunya zinatan wa wasu ilayhim a'malun fiha وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار في كلمة مغانا تاكالي سيدنا عبد الله دم مسؤول ينشي قبل الشيوى وتفق أهل غير الدين إن كذا أنكوما أنا نيمين إلى من الدين أما بعدين الدين با سبود وكما نفع riwayan al-Imam Ibn Majah ya faɗi manufofin da aka nemi ilimin addini saboda su. Yace man qalaba al-ilma li 40 adkhalahu Allahu jahannama. Riwayan al-Imam Ibn Majah. A waɗansu riwayoyin yace man qalaba al-ilma li 40 adkhalahu Allahu an-nar. Allah sai ya shigar da shi wuta. Duk wanda ya nemi ilimi saboda ɗayan abubuwa guda hudu. A cikin ya ambaci liyu bahiya da hilin fuqaha a ulama, domin ya riƙa kafaɗa da kafaɗa da malamai. Idan malamai za su rufe ƙofa, to da shi za a rufe. Shi wannan shi ne kawai ya ƙosa a riƙa rubuta sunan shi. In gwamna yana neman malaman gari, to za a sa da sunan shi. Shi abin da ya ƙosa kenan. Auliyu mariya bihin sufaha, ko kuma domin ya riƙa wasa da hankalin mutanen gari, ya zurfafa ya samu waɗansu baƙin matsaloli wanda mutane ba su mai da hankali a kai ba, ya ta'azabtar da malamai a zamanin shi. Ya zo da baƙin matsaloli, ughulubat, matsaloli haka waɗanda yake magabata duk sun yi shiru a kansu, sai dai nadira shi ya ƙwaƙulo su ya taqaffaruna al-ilm, kamar yadda ya zo a cikin Sahih Muslim. Duk daga da ake samu a aƙidansu Boko Haram ɗin da sauransu, Khawarij da sauransu, kamar yadda ya zo a cikin Sahih Muslim, aka gaya masa Sayyidina Abdullahi ɗan Umar cewa ga waɗansu mutane sun bayyana a Basra, yaz'umuna anna al-amra unu, ko kuma yace abin nan ko ba shine farko ba, yace yataqaffaruna al-ilm wa yaz'umuna anna al-amra unu wa anna Allah la ya'lamu al-ashya illa ba'da wuqu'iha, wanda suka tafi akan cewa Allah bai san abubuwan da ke faruwa ba sai bayan sun faru. Yataqaffaruna al-ilm, suna kwakulo ilmuma, ai ta kwakule kwakule haka. To wanda ya nemi ilimi saboda wannan, to shi ma ya fada cikin jahannama. Ko kuma liyasrifu wujuhan nasi ilayhi, wanda ya nemi ilimi saboda ya dawo da hankalin mutane a ganshi, ya kosa ya suna. Kaga mutum yana rubuta ma kanshi sheikh wani, wai shine sheikh abin gunin ban al'ajiri wallahi. Wato wannan abin tausayi ne a wannan zamani. Idan kana kallon social media, ka gani yana rubuta ma kanshi ustaz kaza, shine sheikh kaza, don Allah ka yaƙuri mana mutane su gamsuka kai su baka wannan taken. Shi ma in aka baka tsakaninka da Allah, ka ji cewa wallahi ba a baka wannan matsayin a matsayin katin canta ba. A irin ƙarya dai ta duniya da take cincire mutum cin ƙololuwan sama, sai ta kai ka tabaro sai ta jinye ta baka buri. Ka riƙa gira ma kanka wannan, ka riƙa auna kanka da malamai na gaskiya, ko a zamaninku kawai. In ka ga ana ce maka malami, akwai wani malamin da in ka kalle shi kai za ka ji kunyan ma a ce kai ɗalibin shi ne, so da ka san baka kai ba. A sai ga wannan da nan ya ƙosa, wasu ya rubuta ma kanshi sheikh wani, majalisin sheikh wani, shi ne sheikh ɗin, ya gabatar da na gabatar da subhanallahi. Wannan garaje ina za ka, wallahi idan duk duniya ta tare tana yabanka, wallahi ba za ka amfani da kai da komai ba. Ai ta yabanka kai kafa kowa ilimi a duniya, to sai mene? Sai mutane su hana ka ciwo, ko su hana ka mutuwa, ko kuma idan Allah ya fushi da kai su hana Allah ya maka azaba? Ya kawai ku daidaita da Allah, ka nemo ma kanka farin jini a wurin Allah. Idan mutane ba su san ka da wani suna shak ba, ko alaramma, duk ya rage nasu. In dai a wurin Allah an yi recording ɗinka a matsayin alaramma, magana ta ƙare, magana ta ƙare. Shi yasa ko ɗan su abubuwa za a ji mutum ma har ka riƙa jin tsigan jikinka na tashi. A zo ana cewa ni sheikh wani, wani imam wani, wallahi duk wannan ba gaskiya ba ne. Gaskiya dai kawai ka nemi farin jini a wurin Allah, ka nuna ma Allah kanka ya san da kai, ya san alkhairinka, ai recording ɗinka ne alkhairi a wurin Allah. Amma in ba haka nan ba, mutum ya faɗa cikin tashi. To na ƙarshen shi ne liya'kuza bihi min al-umara, wanda ya nemi ilimi saboda ya riƙa karɓan ɗan wani abu daga hannun masu mulki. In suna raba kujerun aikin hajji da umara, za a rubuta da sunan shi, za a rubuta da sunan shi. Idan za su ba da tallafi na azumi, to zai nemi ilimi saboda a riƙa rubuta sunan su cikin wanda za a riƙa ba su tallafin azumi. Ba shi ne liya'kuza bihi min al-umara ba, ya karɓi wani abu daga gurin shugabanni. To duk wanda ya nemi ilimi saboda wannan, to manzo Allah ce sai ya shiga jahannama. Sallallahu alaihi wa sallam. su kaga wannan alama ne da ke nuni akan tagayyurat a zamanin sahabbai mutum yana ilimi dan Allah yana kuma boye kansa har ai mishi tambaya sai ya ce ku je gurin wani ku yi mishi tambaya irin su Abdullahi dan Umar ai mishi tambaya ce ku je gurin wani ku je gurin Ibn Abbas har aga yana murna me yasa yace an mun tambayan da ban sani ba nace a je gurin Ibn Abbas wani ko yana Allah Allah ne shi ai mishi tambaya ko kwaro ta kawai ya fadi at-taghayyurat kenan wannan riwaya al-Imam Darimi ya ruwaito ta misali na uku duk muna magana ne akan yadda ma'ruf ta koma munkar munkar ta koma ma'ruf a cikin hadisi ko kuma kafin nan akwai fadin Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum wa in kana wadansu malamai suna ba akwai wannan riwayar da zamu kawo amma wadansu sun inganta ta Allah ce ya koma su imani kowa ji da kansa kowa ya ji da kansa la yadurrukum man balla idha tadaytum wanda ya bace ba zai cutar da kai ba in kai ka shari'a illallahi marjiukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wannan ayan sai waɗansu ba su fahimce ta da kyau ba sai suka ce to aya ta hana wannan aya ta hana mu yin wa'azi ta ce kowa ji da kanshi don haka ko naga kana banna ka ji da kanka in ji da kaina ko naga baka aikin kirki ka ji da kanka in ji da kaina haka suka fahimce ta sayyidina Umar sayyidina Abubakar da ya samu wannan bayani sai ya yi wa mutane khutba ya ce ya ku mutane lalle kuna aje wannan aya ba a muhallinta ba yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina ma'anar wannan aya annabi yace ka ci gaba da umarni da abu mai kyau ka ci gaba da hani akan mummunan aiki har sai in kaga waɗansu abubuwa sun bayyana to bayyana abubuwan shine at-taghayyurat inda nake so a dauka idan nake so a dauka kenan yace idza ra'aita shuhan muta'an idan kaga ana marowa da'a Allahu akbar Allah ya jikan yan izalan da tsofi tsofin yan izala ahlus sunna waɗanda suka sadaukar da dukiyarsu saboda sunna ta tabbata ka hada da irin wannan zamanin da yake ruwa ta cika zukatan matasa mutum yana da 100 a ce fi sabilillahi ya mutsu ya mutsu mutsu ya kasa bada ko naira 10,000 a zamanin da wa'annan iyayen namu da yayin namu a cikin ahlus sunna sai mutum ya dauki abincin gidan shi ya sayar saboda zai je wazin kasa saboda sunnan manzon Allah ta tabbata a ban kasa saboda ya ji an ce sayyidina Abubakar ya ce ma matansa na bar muku da Allah da ya bar muku Allah da manzon sa shi ma zai ka to zan sai da wannan in je wa'azi saboda in bar mu iyali na Allah da manzon sa amma cikin mu waye yanzu zai bar mu Allah zai bar mu iyalin shi Allah da manzon ruwa ya cika zukatan mu to mu fa kenan da ake ganin mu kaman yanzu mu ne ustazai a yanzu ana ganin mu kaman mu ne waliyai yanzu inda na ce a tara sadaka anan ba fa tara mun ba tara mu masallaci inda ko ba kuma malan kasu ne sai kaga ajin sai ai shekara da shekaru ana son a tara naira miliyan 2 miliyan to idan kaga an koma ana ma ruwa biyayya wannan ko a mataki na kafa ko a mataki na sama ba ku lode yanzu ɗan siyasa sun rena mu ba a da ne suke tsoron idan muka zo muka ce za mu taro gab da siyasa za mu taro muna neman miliyan 10 kowa zai so ya bada nashi to yanzu sun rena mu sun gane ruwanin ta shiga zuciyan kowa sai mutum ya zo in ya wuta sai ya bada 20,000 sai shi dai ga national peace fa daga fi sabilillahi amma kan campaign zai ba da 5 million kawai ganin me sunan su inda mutanen da suke fitar da dan takara delegate ana ganin delegate da kasa da 100,000 sai da yan kujerar naka karama ce sai aka ce million 5 zuwa million 10 amma akan harkan a gina masallaci fa wannan 20,000 ta ishe shuhan muta'an an koma ana ma ruwa ana ma sa abin nan ruwa biyayya ko kuma a gidan aure kaga wani namiji bakin marowaci kudin nashi na nan a tare da shi kullun ya cima mata ƙaryan bayi da shi, ya hana ta cin mai kyau, ya hana ta shan mai kyau, ya hana ta sanya mai kyau, shi sai ya fito waje ya je ci, ita ya bata da mari daɗi. Shuhan muta'an, idan kaza an faɗa cikin irin wannan matsalan, an faɗa cikin zamanin taghayyura. Wa hawa mutaba'an, in kaga ana bin san rai, wannan ka ta fariyan cutan wanda duk wanda ya rashin dace ta kama shi ya riga ya fada cikin garari, kuma ta makantar da shi, ta kurumtar da shi, ta bakanta shi gurin abokan rayuwarsa, ta kuma jawo mishi fushin Allah gobe kiyama. Bin san rai, in kaga ana bin san rai, in abu ina so zan iya sa duk ƙarfin da nake da shi in tabbatar da shi, in kuma bai mun bani da mun bane kawai saboda maslaha ta ni kadai ko maslaha ƴan angonmu ɗan yankin mu bai mana ba, to zan iya yin kazafi dan in kore wannan abin, zan iya yin sharri, zan iya yin ƙarya, zan fito da kofofi daban-daban da zan sanya sai na tun kudi wannan abin da ban goyi bayan shi ba, me yasa saboda ni da mun ba, amma in yi mun kuma to zan iya amfani da kishiyoyin waɗancan ɗabi'un in tabbatar da shi. To kaga wannan babban bala'i ne, taghayyurat kenan, wa duniya mu'siratan, idan kaga ana fifita duniya kan lahira, in kaga duniya shine ma'auni, in aka je neman aure duniya ka ita ce jarinka, in kana da duniya za a yi da kai, kai in kaga har a masallaci fa idan liman ya zama talaka fa sai a daina shi, idan liman ya zama silifas ya mallaka, in ya zama silifas ya mallaka bai da takalmin 25,000 zuwa 30,000 40,000, wallahi liman sai ya magana iri iri, sai kaga ana gaggatsa mu liman bakakin maganganu, liman ya ce a daidaita sa, wani ya ce Allah ba zan fita ba, sai Allah jama'a daidaita fi sabilillahi, sai ce Allah ba zan fita nan ba, inda nake nan ba zan fita ba, in ko liman ya ce fita nan gurin mallam wane ya shiga nan, sai ya ce liman ya kafirta shi, ko me ya alakan kafirci da ka fita daga nan wane ya zo, Qur'ani ya ce idza qila lakum tafassaw fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu, in aka ce ku tashi ku bar wurin wani ya shigo ya zauna, Allah ya ce ku tashi, yanzu idan liman ya ce ma wani tashi daga nan ka koma can, sai ga liman ya kafirta shi, ai ban kara magana da shi, wani ma sai ya kara zuwa masallacin, me ya nafi liman talaka ni talaka, to haka ne idan ka zama mu'azzi ka zama malami amma matalauci ne kai, shikenan asirin ka ya tsoro, kana ji kana gani zaka kasa fadin gaskiya, amma ka fadi gaskiya ƙaryata ka saboda wata maslaha tasu, to duk waɗannan abubuwa suna daga cikin taghayyurat. Wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi, idan kaga kowani mai ra'ayi yana dogewa akan ra'ayinsa, nasun Qur'ani ko suna bai tare shi akan ra'ayinsa, in ya riga ya dauki matsaya to sai dai sama da ƙasa su hadu ba zai canza ba, don aka kai wannan lokaci an shiga cikin matsala, an samu taghayyurat. Abinda ake so da kai idan ka ce wallahi ba zan yi ba, sai kuma ga Qur'ani ya ce kai, ko sunna ta ce kai, ko maslaha ta hukunta ayi, sai ka je kai kafara sai kai, haka manzon Allah ke yi, ka ce billahi allazi sai nayi, a ce maka ayya ai Qur'ani ya ce kar ayi, sai ka ce astaghfirullah wa atubu ilayhi, sai ka bari, wannan ko malami ne kai, ko dalibi ne kai, ko ma wane ne kai. Sayyidina Abdullahi dan Abbas ya sani tsawon lokaci yana bada fatawa akan babu riba a cikin canjin kuɗi da kuɗi, in an samu ƙari sai dai in an samu jinkiri, riba al-fadl, zan baka naira 1,000 canji, kai kuma zaka bani 1,150 guda, ba an samu ƙari ba. Sayyidina Abdullahi dan Abbas shi yana ganin ba riba bane wannan, sai dai in na baka ne kace to bari in shiga gidan kafo maka, to wannan jinkirin riban nafi, yana ganin kawai anan ne za a samu riba, har sai lokacin da Sa'ad bin Abi al-Waqqa yace mishi wannan fatawa da kake bada a cikin littafin Allah ka same ta ko a cikin sunnan Annabi, yace a ni ijtihadi ne, sai yace to kuskure ne ga abin da manzon Allah ya ce ga abin da manzon Allah ya ce ga abin da manzon Allah ya ce nan take shi Abdullahi dan Abbas yace astaghfirullahi wa atubu ilayhi ya tuban ma Allah ne magafaran Allah ya ci gaba da bada fatawa sabani abin da yake badawa a baya dan ka koda ilimi ne yau dan an ce baka yi daidai ba sai ni Allah ji kamala bakar guni nadi shi yana fadin cewa ni ba na jin kunyan azo a ce nayi kuskure in karbi kuskure na yana fadin wani baya jin kunya annabi zama baya jin kunya la yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi wal malaikatu muqarrabun to kai kunyan me zaka jin an ce baka yi daidai ba to sai kaga mutun ya rike ra'ayi ba kuma zai canza ba to duka waɗannan alamomi ne na at-taghayyurat haka nan misali na gaba manzo Allah sosai ya faɗi cewa idza tabai'atun bil ina idan kuka koma kuna ciniki na al ina wani nau'in ciniki ne na riba wa akhadtum aznab al baqar kuka koma kuma kuka mai da hankali akan kiwo wa raditun bil zar'i kuka koma kuna kuka mai da hankali akan gonaki wa taraktum al jihad fi sabilillah amma kuka bar jihadi a tafarkin Allah an koma kuma ana ta gyaran duniya noma da kiwo da kuma hada hada na riba kudi kawai ake nema duniya ko talin kaka aka kyale addinin Allah to a wannan lokaci kuma an fada cikin at-taghayyurat kenan manzo Allah ya sallallahu alaikum zullan fala yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum sai Allah ya jefo muku kaskanci da walakanci ba kuma za a cire muku wannan kaskancin da walakancin ba har sai kun koma kan turban addinin ku na gaskiya yayi nuni akan cewa kenan an fada cikin at-taghayyurat an fada cikin at-taghayyurat to haka nan cikin ababen da za mu fahimci at-taghayyurat idza tuli ghayr sabilil mu'minin idan aka koma ana bin tafarki ba na mummunan farko ba sahabbai da tabi'i da tabi'u tabi'in wanda manzon Allah ce khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum in akai watsi da tafarkin su to an fada cikin taghayyurat wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan gaskiya ta bayyana masa qur'ani yazo amma ya saba ma qur'anin ya saba ma manzon Allah wayata bi ghayra sabilil mu'minin ko bai bi tafarkin magabata ba ko dai wurin ilimi ko wurin aiki a wurin ilimi ya saba ma tafarkin magabata a wurin aiki ya saba ma tafarkin magabata to wannan lokaci kuma an koma zaman taghayyurat kenan irin wannan sai Allah subhanahu wataala ya jibinta mutum abin da ya jibinta ma kansa da karshe kuma ya kone shi da wutan jahannam haka ne zaman taghayyurat ne idan mutanen karshe suka koma suna zagin mutanen farko suna ganin basu iya ba suna ganin basu waye ba sai a wannan lokaci an koma zaman taghayyurat ko dai ka dauki mutanen farko na cancan farkon kenan sahabbai da tabi'i da tabi'u tabi'in idan aka samu masu zagin sahabbai an koma cikin zaman an koma cikin zaman taghayyurat ko kuma a zamanin ku kai kaga cewa kaman ka koshi da ilimi ka rena malaman da suke rayuwa a zamanin ka shi ma zaman taghayyurat akwai mutanen da yake sai dai ka ce kafi su zurfin ilimi amma kuma sun fi ka zurfin aiki da dai ilimi kankarin da suka samu irin waɗannan tsaffin ƴan izala ba sai karatu ne zurfi ba amma kuma suna jin dash za su yi aiki da shi ba sa barin sai ta kwana zaka ga kaga ɗaya daga cikin su yana zuwa masallaci wata uku hudu biyar bai taba cikin sallah ba ka hada da wancan alaramman da ga qur'ani a tare da shi ga baki daya amma ba a yin salloli guda biyar sai sallah ɗaya ta kwabuce mishi sai sallah ɗaya ko biyu ya rika cikin sallah a ciki za su yi daidai da wancan bawan Allah wallahi akwai wanda yake shekara in dai ba rashin lafiya ba yana nan a cikin masallaci ba a tsaye da sallah sai yana cikin masallaci amma ana samun wannan a cikin matasan yanzu ku ba ni amsa okay tunda an taɓe ku yanzu kuma matasa ba za ku ba da amsa ba ana samun matashin da zai shekara ɗaya bai rasa sallah ba kabbaran harama ba ta wuce shi ba ba za mu kore ni a falalan Allah ba mu ce babu amma dai a idan mu dai to wallahi almusta'an to anan idan muka samu sallan kwana 40 din nan da hadisi yazo cewa duk wanda ya samu sallan kwana 40 a jere kabbaran harama bata wuce shi ba Allah ya rubuta mishi kubuta daga wuta da kubuta daga munafinci hadisi ne ingantacce duk wanda ya samu 40 din nan a cikin mu ana ganin shi kaman waliyi ne fa daga lokacin nan kuma randa zai shiga na 41 sai kaga ararin ya rasa sallah yana ganin atwa ai na riga na hari akwai daga cikin magabata irin Sa'id bin Musayyib ya samu shekara 20 a wata maganar ma shekara 40 kabbaran harama bata wuce shi ba sai ka sanin daga gaskiya aikin nan to sai wani ya zo ce basu iya ba ko kuma irin dattawan nan namu sai wani ya zo ce basu iya ba in yi magana ce baba hadisi ya inganta ko kuma wannan hadisin da ka kawo da iski ne to kai dai inganta a gurinka ina aiki da hadisi ingantaccen sai wata fitina da aka jarabce mu da ita saboda tsaban san kai da san rai jaraba da fitina na hada sallah ana hada sallah ko lokacin da ma bai cancanci a hada sallan ba yanzu kawai ana dan ganin gari duku-duku Allah ta'ala hada mana sallah in aka yi ruwa bayan la'asar ko da karfe 5 aka gama ruwan nan kai liman kai ganganci ka ce ba za ka hada musu sallah ba to wallahi ana iya samun wani mari kunya shi dai hada sallah kai in ka gama a kore ka a sallame ka ya shi dai hada musu sallah ko ba a samun wannan wallahi ana samu ni na san masu yin wannan liman idan ba za ka hada ba ka ba mu guri mu za mu hada in ma ba zai ba da guri ba to wani zai shiga gaba ne ya hada musu sallah wai har irin wai sanyi da ake yanzu wai sai a koma wa ana hada sallah wai saboda sanyi kai jama'a mun fada cikin sarrai sanyin da bai hana zaman dakali ba fa dakali guda 100 in ka je zaka samu mutane ana zaune ana kira wai irin wannan sanyin ne za a hada mishi sallah sanyin da bai hana zaman dakali ba baka tashi zaka bude kofar ka kaga kankara ya cika kofin ba sai da kyar za iya budewa kaga motoci sai an sanya abu ana kankare kankara wai duk yanzu an shiga lokacin sanyi sanyin da yake ba ga wani matashi daga shi sai airshirt ko hula ba shi a kansa wai irin wannan sanyi ne ake hada mata sallah in aka yi magana ce hadisi ya zo to ga yamin hadisin da ya zo ce a hada sallah akan irin waɗannan abubuwa hadisin da ya yi magana akan hada sallah in ba a cikin halin tafiya ba hadisi ɗaya ne shine kuma hadisin Abdullahi dan Abbas baya ga wannan ka je ka lalubo wani hadisin da ya nuna a hada sallah amma a buɗe da ba kawai saboda kasala da rena addini da wasa da addini kuma duk wa'annan wato ne alarmomi su ne salafiya ɗan salafiya na wannan zamani manyan su duk ba su iya ba Allah ka shiryatar da mu hakanan kuma zamanin taghayyurat ne zamanul ghurba ne ma'anin zamanul ghurba lokacin da manzon Allah yake cewa badal islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada faquba lil ghuraba addini ya fara a bakunta hakanan kuma zai kare a bakunta manzon Allah ce ma dalla da baki waɗanda za su riko da addinin a lokacin da babu masu riko da addinin na gaskiya aka tambaye annabi su waye su yace nuzaa'un min alqaba'il a wata riwaya kenan yace a cikin kabiloli tsuntsunta za ga ana yi ba kowane kare da doki ke samun irin wannan matsayin ba in ka zo anguwa kaza sai dai ka ji ana tunan kamun wani fa in ka ji anguwa kaza sai ka ji ana tunan kamun wani ba kowane kare da doki ke samun wannan matsayin ba a wata riwayar yace allazina yuslihuna ma afsada an-nas ko idza fasada an-nas a wata riwaya su ne waɗanda sukan ɗauki aikin gyara daga awa zuwa ga tafarkin Allah da umarni da ajiye kyau da hani akan munanan ayyuka a lokacin da abubuwa suka gurɓace mutane suka lalace su ne al-ghuraba to idan ka ga an kai zamanin da yake masu gyara suka zama kaɗan ana iya nunnuna su ana zuwa za a yi da'awa sai a ce sai da ku je gurin su Malam Ibrahim an su ne masu da'awa a kafin a je gurin su Malam Ibrahim akwai mutum 100 da za a tsallake fa to wannan lokaci an zo zaman al-ghurba kuma an zo zaman taghayyurat zamanin da abubuwa sun canza akwai wani sahabi ko tabi'i da yake ba mai umarni da abin kyau ko hani akan mummunan aiki ba Allah ya ce ko abna sai kaga wani mutum a office din su ana tattara wani ya zo ya ce zai musulunta ko ba zai iya musulunta da shi ba sai ai kiran ka a waya don Allah mallan kana ina akwai wani al'amari mai muhimmanci sai wani ne zai musulunta shine tun daga sabon gari sai an dauko shi an kawo maka shi ka musulunta da shi shi bai san jawabin da zai mishi musulunta da shi ba saboda tsaban lalacewa shi kuma yana ganin kamar nan yayi aikin imani ne yani ni imam